noma tushen arziki.
Noma tushen arziki, noma tallafi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar da watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Madina Dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi. Tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari ta bada umarni a basu, amma tallafin bai kai gare su ba. Sai dai sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. A cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
Kike nufi ku mata ko ne manoma?
Duba ga yadda al'amura suke tafiya, ki duba da kyau ko ƙauyuka kika je. Ki duba mutane nawa ne, in kika duba maza da mata a gona, zaki ga mata sai su fi maza yawa a cikin gona.
To.
Saboda mu mata idan muka ce za mu, kuma koda kiwo ne ki duba, kaman su kaji, kifi da sauransu, zaki ga akasari mata muke yi a gida. To amma wannan duk ba sa ba a bashi abin nan
muhimmanci,
ba a bashi muhimmanci saboda abin nan raunin da ake ganin mu da shi na mata. Amma kuma yanzu abin da nake so in nuna mutane cewa mata fa bamu da wannan raunin da ake fadi, raunin da ake fadi na tausayawa ne, ba wai na tashi ka nemi abin kanka ba. So abin da yasa kuma muka kawo wannan kungiya na mata ba wani abu bane, saboda yadda duba ga yadda mazajen mu especially ta arewacin Najeriya da ba su san wannan cuɗanya din, a ce wannan harka ce ta noma kuma za
a ba son mata a ciki
yau su yau, kuma mazajen su ma yawanci ba su cika ba su dama je su samu wannan daman da ya kamata ba. Sai muka kawo to wannan mata ne zalla, ku zo mu nemi abin kanmu, ku zo mu haɓaka harka ta noma wanda zai kai mu har ga bayan mun koshi anan har ma mu fidda shi yamana ma yawa har ma a fidda shi wani kasar ma da za su amfana. Taya waini su irin noma muka sa a gaba akasari ba wanda bama
kuma tan ba kai
ba ma yi
kuma kuna kiwon?
Muna kiwon
dabbobin,
muna kiwon kifi, muna kiwon kaji, muna noman ƙanana ƙananan abubuwa na lambu a gida, wanda zaka gani wannan zai rage matsaloli ma na neman abin da mutum zai sarrafa ya sa a baki.
Ku kun samu tallafin?
La haula bihi illahi, mazan ma suna kuka bare mata.
To ana gane kun kafa kungiya ku mata. To yaya kuke tafiyar da kungiyar to?
Eh, kungiyar mu yadda muke tafiyar da ita, kamar yanzu alal misali kin ga bawan Allah nan yayi magana akan batun tallafi na BOI. Mu ma mun shiga cikin layi, muna nema duk ta inda muka ga zamu iya taimakawa. Yanzu mukan iya fita mu je mu nemo koda bashi ne ko mu nuna wa kamfanoni, sai mu ce musu da Allah gashi mata suna da muna da bukatan koda taki ne, sai mu zo mu yi amfani da shi ta wurin haɓaka wannan abin nan, mu dan rage musu je mu nuna musu kuma mu ba kwadaita musu yin wannan. To koda kadan ne muka karbo muka basu, in mata sun fi maza sun fi ko maza sun maida
bashi,
don haka kana basu ba sa bata lokaci zaka sun maya. To da wannan abubuwan da muke kadan 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 din, wata rana in Allah ya dubi kukan mu gwai ta ji kukan mu sai ji ka kuma an taimaka.
Kina da mata nawa kungiyar take?
Gaskiya
ne, dai ta kasa ne baki daya.
Eh, da suke ba dadewa muka yi sosai a cikin wannan kungiyar, mu ce ba za mu ci 1800 yanzu ba
mata.
Eh,
amma manoman kuma a karkashin kungiyar, kuma a
kungiyar
kun samu karbuwa?
Mun samu karbuwa tsakanin mu, yanzu muna so mu yi ta fitarwa a hankali, ya Allah nuna mu ma zamu zo mu fita yanzu wannan.
Ba za ku zauna karkashin lemon mazan ba?
A'a, yanzu mun gode Allah ya saka musu da alheri wanda suka yi mana, wanda suka yi mana ba mu samu ba, mun gode.
To
domin ni nake gaya miki nayi wannan collecting data na mata da maza a karkashin noma da sauransu, yawanci in aka samu ma tsirara ne matan ke samu a karkashin kungiyar su. To mun gode Allah saka musu da alheri, a ba mu ma mu ci
kuma kila bai fi noman kaji tattara kwai da sauransu ba.
Idan ma kin samu wannan,
to
idan ma kin samu haka, mu dai a ba mu ci gashin kanmu mai noman kaza, mu zo mu nuna mata. Mu mun yadda za mu yi creating awareness, wato fahimtar da mata, ko da waɗanda ma banda ma masu yin, waɗanda ba sa yin ma mu shigar da su, mu nuna musu muhimmancin neman wannan sana'a din. Sana'a ba ta kaɗan.
Bari zo ga shugaban matasa shugaban kungiyar matasa manoma ta Najeriya Abubakar Bamai Musa. Bari ji daga gare ka, shin wannan kungiya ta ku ta matasa ta bambanta ne da waɗannan kungiyoyin da muke tare yanzu?
Ito ta bambanta a wani bangare daban, saboda mu abinda muke kokarin nuna matasa shine da kuma gwamnati da duk masu fada aji, matasa sun fi kowanne yawa a cikin wannan kasa. Ba kawai noman ba, ba kuma kawai kiwon ba, ba kuma kawai sarrafawan ba, muna kokarin karkato da hankalin matasa a abin da ya shafi kimiyya da fasahan cikin noma karanganta. Bayan nan muna ƙara sanya matasan su shiga abin da ya shafi harkan kamar irin carbon trading, yanayin yazon sashi kamar climate change kenan, yanayi na
sauyin yanayi,
sauyin yanayi a zamaninci. To wannan abubuwan tun da mun yadda da cewa matasa su ne masu zamanin su ne yanzu, kuma su ne masu fasaha, su ne masu kimiyya, ta yaya za su yi amfani da fasaha su da kimiyyan su wajen taimakawa manoman namu da muke da su baki daya a dukkan sassa kenan. So wannan shi yasa mu muke kokarin karkato hankalin matasan su shigo harkan noma tun daga jami'a da wanda ba su je makaranta ba. Inde kana sunan kiran ka matashi, ka zo ka nuna mana me kake da shi a ilimi da kake da shi, kuma wani irin sauyi da yanayi zaka kawo harkan noma.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, kuma wakilan mu Abuja Madina Dauda, sai kuma Julie Leather Creation da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Wanda baya shine ta damu, sannan arzikin mu shine uwa.